Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Tsohon gwamna Asila Lamido ya ce tsarin karba karba ya zama tsohon yayi a cikin jam'iyyar PDP, adan haka za ta fitar da dan takarar shugaban kasa ne bisa cancanta da kuma dacewa. Wata babbar kotun jihar Kogi ta soke matakin tsige tsohon mataimakin gwamnan jihar Simon Achuba da majalisar dokokin jihar ta yi a watan Oktoba. Uwar jam'iyyar PDP ta kasa ta amince da nadin Alhaji Shehu Dasa Gagi a matsayin shugaban jam'iyyar PDP na riko a nan jihar Kano. Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Adam Suleiman Muhammad ke mara balale a cikin wani sabon shiri na kowane na gauta da yake tafe da ra'ayoyi na 'yan siyasa na kashin kansu, kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasa ya tanadi. Zamu yaye labulan kallabin shirin da jihar Kogi, inda wata babbar kotun jihar ta soke matakin tsige tsohon mataimakin gwamnan jihar Simon Achuba da majalisar dokokin jihar ta Kogi suka yi a cikin watan Oktoban bara, kamar yadda aka sami tsamin dangantaka tsakanin tsohon mataimakin gwamnan Achuba da kuma mai gidansa wato gwamnan jihar Yahaya Bello, wanda hakan ya haifar da tsige shi daga wannan mukami nasa tare da mai gurbin sa da Edwin Onoja a matsayin mataimakin gwamnan na jihar da yake yanke hukuncin mai shari'a John Olaruwafe. Ya ce majalisar ta sabawa kundin tsarin mulki na wannan mataki da ta dauka, domin hatta mai gurbin nasa da Edwin baya bisa tafarkin doka, kuma bai yi kama da tsarin mulkin ba, domin babu wata doka da ta ce a yankewa mutum hukunci tare da an nemi hanzarinsa na aikata abin da ake zargin sa da shi ba. A dan haka mai shari'a ya ce dukkanin matakan da aka dauka wajen shirye shi a Chuba ya saba da kundin tsarin mulki. Daga bisani mai shari'ar ya bada umarnin mayar da shi tsohon mataimakin gwamnan. To sai daidai lokacin da kotun take daukan wannan mataki, shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sila Lamido ya ce jam'iyyar PDP za ta fidda dan takarar shugaban kasa ne a shekara ta 2023 bisa cancanta, ba wai bisa tafarkin tsarin nan na karba karba ba, wanda wannan tsarin ya riga ya zama tsohon yayi, a cewar gwamna Sila Lamido da yake zantawa da manema labarai a mahaifarsa da ke Bamaina. Tsohon gwamnan jihar Jigawan Sila Lamido tunda farko jam'iyyar PDP ta bujuro da tsarin karba karban ne a shekara 1999 domin cire shakku daga zakatan 'yan Najeriya masu jin akwai wani lauje cikin nadi, kuma waɗanda ke jin rashin nutsuwa matakar ba a bi wannan tsari ba na karba karba.
Duk Najeriya din da yake ya da yanci kuma zai yarda da ke zama shugaban Najeriya, ina kawo na ba wannan shine ra'ayina, wani tarbiyya sai sai tarbiyya ta tuntuntune a zaben da aka yi na SDP inda wani ci zaben aka soke, wannan abin ya haifar da fasara iri-iri ga mutane. Wasu na ganin cewa an soke domin wani zaben nan ba dan aure bane shi za ka soke a biyo lake nan. Wasu na ganin dama soke ba su ba da mulkin nan, so wani soke ta kawo zargi iri-iri wanda har kai zaka magana ana magana na deko ana magana ballewa. So ita mai shi kasa ruhin Najeriya an fikita shi, babu sauran kuma amana kai da Najeriya, saboda haka da za a koma wannan zaman zaunan na PDP nan za a dawo 1999 kuke to fine tunda an yi zabe ga abin da ya faru. Kuma Najeriya yanzu mutane suna ganin cewa wasu bangaren Najeriya suna ganin cewa kamar an yi da alakanta su ko ai musu zalunci, saboda haka aikin demokradiya shine taimaka maganin bukatunka, maganin matsalarka, ba ta mai da kai wato kurkun ka ba. To abin sai mu shine kasar ba lafiya, babu wannan jituwa ya muye mu ba yadda, so ba magana demokradiya kenan, saboda haka to fine kida gane za a yi demokradiya amma mai linzami shine a kalle sauran bangaren 'yan Najeriya wanda suka ci an cice su akan don ba a so a basu mulkin nan, dan a samu dawo da yardar juna a kai wannan shugabancin bangaren su. Wannan shine hibar PDP, wannan shine tanan manyan PDP, kuma shine ainihin ala. To yanzu cewa abin nan mun yi daidai shine har sajin yin hamayya da AD da APP su musu koyi mu takarar guda biyar ba da Olo da Falaye, so ko da fadi shuro shi, so da haka wannan abin da aka sa aka bayar ba su ne ba aka nako ba, wanda kar in arewa ko a kudu su aka yi kamar tsoba kamar gudun mu a matsayin sakar fayis su rime su angon su alƙai mai din su jin duka, wato aka ce ba za ku yi ba saboda muna so mu amfani da wannan abu domin gyara Najeriya. Suka ce mun yadda, kuma yadda an cuce mu hana mu yanci, amma da gashi ne mu da cewa mu sadaukar da burin mu domin zaman lafiyar Najeriya aka sa Obasanjo. Ni abuna shi ne ban shekara uku hudu wannan abin an gyara shi a gyara. To idan yanzu ban shekara kuma 22 ana magana cewa kuma wannan yanayi na karba karba. To ɗayan biyu shine ko dai wannan abin da ka bantu kun hanzu ba warke ba, dole sai karba karba. wanda haka an ga baruke ba na yadda aika maka ba idan ka ne irin mutane ne cewa gaskiya magana shine kamata a ce yanzu kuna mutum ina wani mutum ya warke kawtanin dan takarin dan Najeriya wanda yake an san zai yi rike amana an so yakin shugabanci ko zai shugabanci don mutane wanda iya a saka shi ko ina yake
tsohon gwamnatin jihar Jigawa kenan Alhaji Sule Lamido yayin da yake zantawa da wakilin mu Aminu Shuwaju a garin Bamaina Jam'iyyar PDP ta kasa ta amince da nadin Alhaji Shehu Wadasa Gagi a matsayin shugaban jam'iyyar PDP na riko a nan jihar Kano. Nadin na Alhaji Shehu Wadasa Gagi na dauke ne a cikin wata sanarwa da sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta PDP ta kasa Kanal Austin Apumbo Dome retire ya saka wa hannu. Sanarwar da shalkwatar jam'iyyar ta PDP ta fitar na dauke da kwanan wata na 26 ga watan Fabrairu da muke ciki. Wani rikici ne yake neman barkewa a nan jihar Kano a matakin shugabancin na jam'iyyar wanda hakan tuni aka fara jin bangarori guda biyu hakan ta bawa Dattijo Umaru Liman dan Fulani ya shigo da hasashen yanayin da shugabancin jam'iyyar PDP zai kasance karkashin wanda zai kai jam'iyyar ga tudun mun tsira
kun ga bai da sauran wani dan jam'iyya dan siyasa banda Comrade na Gurzo amman barazanan Konkoso yana ruda yan PDP shugabannin PDP
barazana ma yake yi
barazana ce wallahi yau da Hayatu da Faruku Lawan da Aminu Wali suka zage PDP za ta wani kuma za ta kwace Kano kuma za ta iya kwace komai a hannun Konkoso domin Konkoson banda yara kanana bai da wanda zai amma shi zai iya tafiya sama su ba za su iya tafiya sama ba zama za su da Faruku Lawan da Aminu Wali da shi kansa Bello Hayatu wallahi suna da abin da za su kwace PDP
don ka ce shi yana da sama zai iya zuwa sama ba ka ji in yaje saman kuma shikenan ya karya musu kafafu
to ai yanzu ya karya saman sun gani sun je da shi ya kasa cin Kano yanzu wai da yaje sai ga masa cewa wai shiriyar da akai a dawo a ba to waye zai dawo waye zai ce
ma menene ya rage masa kwarjini a saman da kake tsammanin cewa ba zai ci gaba da tasiri ba
wannan faduwar wannan zai kitse da su Aminu Dabo ya zai da wannan yaro Bello ai sarkin gida ko gida kana nan da ya zai da shi shine kare Konkoso yanzu tsaye da takarar gwamna da ya zo Konkoso da mai ilimi ne da mai siyasa ne zuwan sa PDP sai ya zo ya samu Aminu Wali ya samu shekarau ni na yadda ku tsaye da takarar gwamna na yadda ku rike jam'iyya ni zambi ba dai iya maganar siyasa sai an ci za a zo ai wani abu ba to yanzu ya zo ya sa shekaru ya tafi APC mun tafi APC APC ta zama tamu
kun yadda shiwar shine ya kore ku daga jam'iyyar
wa
shi Konkoso
ha ni ba kora ta ba zai iya bane ni ba zai iya tafiya da ni ba ni siyasan ina yin ta ba mutun nike ba siyasa nike
yanzu kake nan bai kamata a ce dan ya shigo jam'iyyar kuma a ce ka fita ba
to ai na fita yanzu ya gama ba zai iya ba da muna cikin PDP yau da mun karbi PDP
to amma dai kowa ya yadda tasirin sa kuma a siyasar jihar Kano babu wanda zai iya karbar jam'iyyar PDP a hannunsa
ai wallahi yanzu Konkoso babu wa'annan uku zamu zamu sa su kwace to yanzu su Faruku Lawan su Bello Hayatu ba ma irin Bello Hayatu da zai tuna abun da Konkoso yayi wa PDP zuwa yayi faye akai taron PDP a Kano yaje yayi shara ya share PDP Sule Lamido da kansa yake cewa ku jan binni kuna zaune dan kauye zai koya muku safula Konkoso sai dai fada kuma Konkoso da
ma tarihi kuma da lissafin siyasa sauyawa yake yi baka jin cewar ba a dai lokaci bai yi ba da za a gane cewa za a iya kwace jam'iyyar a hannunsa
ai yanzu ba yanda zai duk zigazigar PDP ba yanzu babu yanzu abunda ya rage wa Bello Hayatu Faruku Lawan Aminu Wali su kira MPDP su zauna da su su tafi sama tunda dama sun san an bata jam'iyya yanzu Jonathan me zai kalle shi yanzu zai je zauna ya kalli Jonathan yanzu me zai wa Jonathan yanzu ba PDP ba wanda ya wuce Jonathan
Dattijo Umaru Liman dan Fulani dan siyasa a nan jihar Kano kamar yadda watakila mai sauraro yake da masaniya a satin nan ne wata babbar kotu a Abuja ta umarci hukumar da ke sanya idanu kan kadarorin gwamnatin tarayya wato AFCON da ta kwace wasu kadarorin Alhaji Buba Galadima wannan a cewar kotun ya biyo bayan tarin bashi da AFCON ke bin shi da suka kai naira miliyan 900 cikin sanarwar da hukumar ta fitar ta ce Alhaji Buba Galadima ya karbi rancen ne hannun banki a shekara ta 2011 kuma tun lokacin hukumar ta kokarin garin an samu maslaha amma shi da kamfanin sa na Bencon Nigeria Limited suka gaza daidaita tsakani inda suka gaza biyan kudaden da ake bin su cikin wata tattaunawa da Alhaji Buba Galadima da sashen Hausa na BBC yayi da shi ya ce yayi mamakin wanda bai ci buzun malam ba ake neman yayi aman gashi akan wancan al'amari
zamanin shekaru ina gwamnatin jihar Kano a 2003 da aka bani kwangila naje bankin Tropical Commercial Bank na nemi a bani kudi bashi in kawo kayan ban karbi ko sisin ko babu fa kudin su yana gunsu dukkan inda naje neman kaya sai a ce ba za a karbi letter of credit daga wannan banki ba domin bankin yana da matsala da hukumomin Amurka.
Wato ba za a karbi takardar bashi daga wannan banki
ba. Akai tai har shekara uku. Ni ban karbi ko kobo ba. Kudin su yana hannun su. Su suke ake bude letter of credit daga gunsu. A dalilin su ne aka ki karban kudin nan domin kamar yadda ka sani ai ba wanda zaka je gunshi yana da kayan sayarwa da kudinka ya hana ka. Sai aka aiko min da bill cewa ai ruwa ya taru na miliyan 349
daga ina
daga banki
bankin Tropical
suka tafi kotu akan atilasta ne in biya wannan kuɗi to babu wani abinda daman na bayar ajiya idan an biya domin jejenan mu da su shine idan kaya yazo za a biya kuɗin kayan ta hanyar su to kaya bai zo ba saboda haka babu zancen biya wannan shine suka kai ƙara kotu ta ba su judgment
ana samu hukunci
kotu ta samu hukunci na kotu wani irin judgment nace ban yadda ba na tafi kotun daukaka ƙara court of appeal
wace kotu ce ta yanke hukuncin farko kuma nan hukunci aka yanke
a wannan Abuja cewa in biya su kuɗin ai ko ban karbi kuɗi ba tunda dai a takarda an yi min approve na bashi
an amince
za a bani bashi ko da ba a bani kuɗin ba zan biya kuɗin nace to wani irin fir'aunanci ne ake yi nace ban yadda ba na daukaka ƙara sai kotun appeal court tace wannan ba daidai bane ta bani judgment tunda ta bani judgment yau shekara guda maimakon su daukaka ƙara zuwa kotun koli in yaso a yadda da abinda suka ce ko a yadda da abinda nace sai suka koma baya high court suka samu wannan takarda da yake abin siyasa ne aka zo aka yi min wannan walakanci aka kore ni daga gidana da ni da wa'anda daga inda nake zaune da ni da mutane fiye da 40 da muke kwana yanzu kila yau mu kwana a titi
Alhaji Buba Galadima daya daga cikin dattawa a jam'iyyar PDP mai hamayya sai dai tun fitar wannan kalami na dattijo Buba Galadima ne ake samun martani ta bakunan ƴan Najeriya Shima Sheikh Badar Kano yana mai mamakin kalaman na Buba Galadima da yake cewa yana yi akan tsarin gwamnati musamman ma na wuce gona da iri
ba ire-iren su da sauran su wanda suke jikin Buhari suka dinga kunzuma wutar fitina babu yadda basu more da gwamnatin kamar Malam Ibrahim Shekarau amma a ƙarshe suka sun ci arzikin gwamnatin su suka koma gefe suka dinga zuga Buhari su gaskiya sai suka tabbatar cewa sun yi kokarin haddasa fitina tsakanin Malam Ibrahim Shekarau da Jalal Muhammadu Buhari amma yau gashi da bakin sa Allah ya matsa bakin sa yake cewa Malam Ibrahim Shekarau ya bashi kwangila ta taki ta naira miliyan 300 to wannan da Allah ya annabi wannan irin hatta wannan minister defense sun da yake cikin wannan gwamnatin ba zan manta ba a gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau shine ya kawo accountant general shine ya kawo chairman rabanu haka aka ba su wa'anda su makusantan Buhari wa'anda suke tare da Buhari sai da aka ba su portfolio local government chairman shekara biyu suka kawo suka nada wanda za su nada ba zan manta ba a karkashin dan zago shine yake leading haka Buba Galadima a 2007 da muka je a ba Malam Ibrahim Shekarau takara shine wanda ya shirye yadda ba za a ba Malam Ibrahim Shekarau amma yau gashi yau da bakin sa yake fadan cewa ya amfana da Malam Ibrahim Shekarau ire-iren ku ba kai ba duk wanda ya ci amana da Malam Ibrahim Shekarau duk a duniya sai Allah ya saka masa kafin ajera na gobe kiyama muna nan muna jiran ku Malam Ibrahim Shekarau ruwan jakare ne in baka sha ba a birni zaka sha shi a kauye duk wanda ya taba mutuncin sa zamu kare shi ko ta ina ne wallahi ire-iren ku su ga Galadima muna sane da ku muna kallon ku ya Allah ya kara matsa bakin ku fitar da gaskiya a duk inda take
Sheikh Badar Kano tsohon dan takarar gwamna a jam'iyyar GPN mai tafin hannu Sai dai kafin mu dawo jihar Kano gadangadan bari mu leka jihar Jigawa inda ƴan siyasa a jihar ke ci gaba da baje alƙalma na cancantan gwamna Badar Abubakar cikin su har da Muhammad Nasir Kadiri da wanda yake bayyana cancantan na gwamna akan karagan mulkin jihar
Gwamna Muhammad Abubakar Badar Talamis mutun ne jajirtacce wanda a tafiye-tafiyen da waɗannan mutanen suke korafi a kansa alkhairin da ya shigo jihar Jigawa tunda ake yin gwamnati a jihar Jigawa bamu ga gwamnan da ya shiga yazo da wuri ba ba wai yazo da wuri ba irin Malam Muhammad Abubakar
wace hujja zaka iya bayyanawa cewa waɗannan abubuwan da kake faɗi gaskiya ne
Abubakar Badar Talamis a tafiye-tafiyen sa a ƙasar Saudiya ya zauna da Ja Isman da gwamnatin Saudiya sun ba da gudunmawar tallafi kuɗi na gugan kuɗi dala biliyan 38 da wasu ayyuka da za a zo a gudanar a jihar Jigawa game da harkar raya tattalin arziki na jihar Jigawa musamman abin da ya shafi noma da mutane kimanin mutum miliyan 2,800 wanda za su amfani wannan ayyuka a jihar Jigawa akan sha'anin cluster farming saboda haka mu abin da muke magana a jihar Jigawa gwamna Badar Abubakar Talamis tsaya da kafar kakkayi siyasa kaiwa wasu ritaya a siyasa kamar yadda General Muhammadu Buhari zana wa waɗansu da taya a siyasa suka koma gida suke tare yara suke musu tatsuniya a zaure. To Alhaji Abubakar Badru Talamis ya tsaura mataki na siyasa wanda al'umma jihar Jigawa sun yadda da abin da ya faɗa. Wani ba zai zo yana bata mana gwamnati wanda muka yi da hannunmu don mu gabatar da alkhairi a jihar, kuma yazo yana bata mana muna tsoraran sa ba.
To wannan hali talakawa suke ciki, an ce har su kansu malaman makaranta duk albashi da sauran matsaloli irin waɗannan.
A wannan babu. A jihar Jigawa magana ta malaman makaranta alhamdulillah mai girma gwamna Badru Abubakar Talamis ba a taba gwamnan da ya ebi matasa don ya ba su ayyuka har karkarantar da ilimi ba. A wancan tanuwar ta gabata
ya ce an rage albashin waɗansu ma'aikata.
Babu ma'aikacin da aka rage masa albashi a jihar Jigawa. A wancan tanuwar ta gabata mai girma gwamna Abubakar Badru Talamis ya ebi matasa zunzurutu sama da 3,000 wanda aka ba su training akan harkar kitchen. Yanzu a shirye-shiryen da yake zai kafa structure ta J Power kamar yadda Muhammadu Badru Abubakar Talamis yayi N Power a tarayyar Najeriya, shi ma zai yi J Power a jihar Jigawa domin tallafawa matasa su samu ayyukan yi.
Muhammad Nasir mai lakabin kadirida daga jihar Jigawa. To sai daidai da lokacin da jihar Jigawa take samun yabo daga bakunan 'yan siyasar jihar. A nan jihar Kano, 'yan jam'iyyar PDP na ci gaba da furta kalaman gazawa tasarin mulkin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje a nan jihar Kano. Cikin su akwai labaran bage na jam'iyyar PDP Kwankwasiya daga yankin karamar Kumar Gwale da yazo shi ma da irin waɗancan kalamai.
Inda za ku yi kuka yi kuka zo kuka wannan abu kuka tana kaga zama gwamnan kotu. To amma abinda muke so ka sani wallahi duk kunyar farko akwai kunyar ƙarshe, kuma duk inda za a je a dawo gaskiya tunana a matsayinta na gaskiya ne, kuma Allah da ya bamu rai da lafiya muka zaɓi Abba Kabir Yusuf kuma shugaba zai ƙara mana arar rai da lafiya mu zaɓi Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamna 2023. Amma abinda nake so baba ya
sani 2019 ta wuce kuke,
to ai tunda an je kotun koli kuma ga abinda ita ma ta riga cewa, to ba abinda zamu iya cewa sai dai mu ce mun haƙura mun kai ƙarin mu gurin mahalici. Allah yana ji yana gani baya bace
ka dubo wannan al'ummar jihar Kano za su aje jami'ar APC wadda a yanzu haka suke ba da irin aikace-aikacen ta.
Al'ummar jihar Kano ba su zabi jami'ar APC ba, al'ummar jihar Kano Abba Kabir Yusuf suka zaba. Anan saboda kin da al'ummar jihar Kano suke mutanen nan da ba sa kaunar su, fa yasa cewa aka zo aka ce za a yi ran wagayya, aka je aka dauko fadaddan dan takarar majalisar jiha a municipal, aka dauko shi aka sashi a wata hukuma. Ita wannan hukumar abinda gwamnati take da bukata ita ya za a yi ta musgunawo al'umma. Yanzu ka je kantin kwali ka ga yanda dan kasuwa mai kasa citta mai kasa yalo mai dauka a tamfa aka yana shawwa domin ya samu yanda zai rufa kansa asiri. Yan karota su je su tattare su zuba su a mota kaga ana daukan mutum kamar dabba a cikin kara.
Amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, idan misali sun hau kan hanyoyi da motoci da ababen hawa ke zirga zirga an zo an tattare sai ya zama laifi.
Mu fa babba dole sai mun gaya masa gaskiya saboda dan kowa da kansa siyasa, kuma babban nan dan radio ne dole sai mun gaya masa gaskiya, kuma babban nan duk da maganganun da muke ji suna fitowa a cikin gari cewa shine wannan abu da kake yi ko da umarnin gwamnati ko da sa hannun gwamnati ko kuma aradin kan kake yi, to sai an gyara. Mu yan jihar Kano ne ba za mu zuba ido irin wannan abu yana faruwa ba. Ya zama cewar mutum yaje tasha ya lodo kaya kaga mota an dauko mata kayan da ya fi karfin ta, kowace mota akwai irin grant din da za ta iya dauka, kowace mota akwai tantan din da ya kamata dauka mota kaya daban. Amma kaga mota kaya saboda za ta baku dan wani abu ta hau kan titi, kaga an yi wa mota lodi ya wuce budi ya wuce samanta da karen da mota kaya ya tsinci akan titi, duk wanda bai babur da mai mota dake baya hadari ya riga ya afku saboda baku da asara ba ƴaƴan ku bane, baku kishin al'umma saboda al'umma ba su suka zabe ku ba, al'umma wanda suka zaba daban. Wannan da shi nake jajanta al'umma jihar Kano, amma na riga na san cewa al'umma jihar Kano yanda suke kukan su wajen Allah, Allah zai saka musu.
Labaran bage dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya. To da kalaman na labaran bage bari mu leka kasuwar Sabon Gari, inda ita ma a cikin wannan makon take ta ci gaba da samun kalubale na salon shugabanci a wannan kasuwa. Da na fi ta nemi rijiyar lemo ya bi sauran yan kasuwar da suke ganin rashin tabuka abun ku zo mu gani a wannan kasuwa daga bangaren shugabanni.
Ana biyan kuɗin shara duk wata, akwai kuɗin da ake biya na shara wanda in baka biya ba ma sakamakon haka za a rufe ma rumfa, sai ka je ma kai dubulin din sa ofishin kasuwa sannan za a zo a buɗe ma rumfa, kuma ba shara ake yi ba. Ba wanda ake share kofar rumfa, sai dai in mun fito da safe mu samu yara masu baro mu ba su kuɗi su share mana.
Hakan da kake faɗe gwamnati ta san da wannan abun?
To gwamnati ta sani ko bata sani ba, amma shugabannin kasuwar sun sani domin su suke karɓo wannan kuɗaɗe kuma sun san ba sa yi.
Alama ce take tabbatar da cewa sun san da haka.
Alama da take tabbatar da cewa sun san da haka domin su za su zo su rufe maka shago in baka biya ba. Ba wani shamaki da zaka ce cewa ba su sani ba, sun sani domin su za su zo su rufe maka shago in baka biya wannan kuɗi ba.
Kuma kun musu korafi akan abun?
An yi korafi ya fi so shurin masaki, amma ba wani abu da ya canja tsawon shekara da shekaru. A haka ake tafiya, duk shugaban da zai zo irin wannan lissafin zai yi ya tafi. So amma yanzu shugabancin yanzu ya zo da sabon tsarin da ya fi waɗancan ma lalacewa.
Kamar me?
Na farko akwai ƙara-ƙara da ake ta samu a gefen masallatan kasuwa, a matse hanya, a matse titi, a zo a yi kes-kes. Bayan kuma a baya su suka yi magana lokacin da aka gobara cewa lalle lalle za a matsar da kasa-kasai baya saboda matsalar gobara in ta faru ko wani abu makamancin wannan rashin samun hanyar da za a je a isar to yau kuma su suke sai da kan hanyar
idan kana da yakin akwai guraren da aka sisiyar ko kuma tabbacin hakan da kake fade ko kuma dai dan kai baka cikin shugabancin ne
ba zancen haka bane sosai kuwa kasuwa a bude take duk wani wanda yake tunanin abun ba haka yake ba zai iya zuwa ya ganar wa idan sa domin babu maganar kage a wannan magana
Nafi'u Tanimu rijiyar lemo daga kasuwar Sabon Garin Kano to sai dai lokacin da ƴan kasuwar suke koke akan salon shugabanci shi ma dan siyasa Muzammil Ibrahim Lulu daga yankin karamar hukumar Gwale yazo da makamanciyar irin wancan kalami na salon yadda ake shugabanci a karamar hukumar sa ta Gwale
Wa'annan masu mulki na karamar hukumar Gwale sun gaza komai a karamar hukumar Gwale ba wani abu na mai rayuwa ba wani aikace-aikace da suke yi mana na alheri a Gwale yo ina ga ma demokradiya ba ta balala cewa ba face wannan lokacin na wa'annan mutanen da suke jagoranta karamar hukumar Gwale
amma a matsayin kan daukan ku siya jami'ar PDP ai ba za a yi mamakin jin waɗannan kalamai daga bakin ka Balulu
la ka ji ka ba magana muke yi na jami'a ko na siya magana muke na zahiri na gaskiya
yo na ga ji ka
shine yasa nazo nake so in ga yau al'umma karamar hukumar Gwale duk mutanen suke zuwa suke yaba musu su ji tsoron Allah babu abin da suka yi wa mutane yau lokacin gamin da ya saura wata 7 zuwa 8 ta sauka a zo ai zabe ba abin da za su iya nuna wa sun wa mutane a karamar hukumar Gwale
kanana da manyan ayyuka da suke cewa suna yaba banda kan da nake yi amma da ake sauke musu
ni a matsayina dan siyasa dan karamar hukumar Gwale ba zan iya nuna ma aikin da karamar hukumar Gwale tai ba yau a area ta ba wani aiki na more rayuwa da zan nuna ma shi yau ina so in ga musamman wannan dan majalisa na tarayya yau ga dube shi ka gani ya tafi ba ma a jin amansa ba a jin doriyar sa sai ka ji an zo ana magana cewa wai ya aiki kaza ni ban ga inda yayi wani aiki ba kana wani sa sola dede wai ke magana wani sa sola dede magana ake yi ka kawo mutane block na makarantu yau ga duwa mata'en makera yau wannan makaranta langananga aka sa a kange sama da mutum 300 a wannan guri da aka bada aro aka bada gurin aka kafa langananga
ai na jami makera take
na kaji ka a cikin karamar hukumar gwa take kuma a cikin wadin dorai take
yau ina majalisa ka naja
ba ma jira kai na majalisa
na majalisa ka naja
da kake wannan magana yayi aikace babu irin aikin da bai ba yau magana
kace ce babu irin aikin da me yasa bai je ya kan tange wata makaranta
to ai aiki ne da yawa yau wannan dan majalisa ta tarayya babu da haƙi a gare shi da zai zo ya gina mana block a jami'an makera yau duk masu mukaman da suke na jami'an APC a nan unguwa suke amma bamu da wani aiki na mai rayuwa yau ina so in ga yama ƴaƴan mu ne suke yau wannan ga yama uniform suka raba ka barin dan girman Allah
wadannan matsaloli kana nufin da lokacin da ake gwamnatin Kwankwaso a jihar Kano babu su kenan
la gaji ka lokacin engineer Rabi'u Musa Kwankwaso Shehi yau ina tabbatar ma shine a lokacin nan saboda irin wannan ƴaƴan suna tasowa suna girma ake gina block na makaranta yau wannan mutanen
ba wani gina kaga yanzu ke ba su da
buƙata to ai saboda yawan da al'umma suke kullun kekesa ake yi kullun bayuwa muke ba magana muke ma akan alaji duk mutumin da ka zaba ka zabe shi ne akan ya zo ya gudanar ma da abubuwa na mai rayuwa yau amma babu shi
Muzammil Ibrahim Lulu dan jami'ar PDP Kwankwasiya daga yankin karamar hukumar Gwale to daga yankin na karamar hukumar Gwale bari mu leka takwarata ta yankin karamar hukumar Nasarawa da muka karbi bakuncin sarkin fawon karamar hukumar ta Nasarawa wato Alhaji Shaibu Garba Gawuna da yake yabawa shugabancin shugaban karamar hukumar tasa ta Nasarawa Lamin Sani na yadda yace ya ji banci lamarin mahuta a yankin
ina ƙara jada godiya ga wannan ban Allah Dr. Lamin Sani Kawaji kuma a hakikanin gaskiya ba mu taba samun shugaba wanda tun daga yojin shekara 30 muna da mahuta yanzu ya haɓa kama na mahauta irin yau din nan ba domin ya kama na kai infamiya wanda zamu ci duk kaf kungiyoyi da suke nasala ko jihar kwamu su taɓa samun su irin lokaci guda ba saboda aka gasu nan a zahirance jama'a kun gani kuma mun tabbatar da wannan abubuwa daga ainihin bangaren masu siyan dabbobi har zuwa bangaren mahauta da duk mahauci mai siyan dabbobi ne siyan dabbobi mahauci ne saboda haka shi ya kama na gudunmuwa saboda haka muna godiya Allah ɗaukaka wannan kujera ya tabbatar mana da alheri a wanda yake nema a rayuwar shi
ko zaka iya gaya mana wasu daga cikin
abubuwan da ya kawo hakika mun ka masa abubuwa da dama wanda akwai ainihin borehole da zai mana wanda mun kai shekara 30 ba mu taɓa samun ta ba kuma ga gadanan da zai ƙara jaddada mana ita dama cin shi ya ƙara gyara mana ita a wansa na farko wanda yana sati biyu ya fara hawa a Nasarawa wajen mai fara yin aiki a kwatar karamar hukumar Nasarawa ce take tudun wada bayan nan kuma akwai kayayyaki da aka kawo na mahauta baki ɗayansu wanda ba a tunani da wanda ya shafi kayan aikin mahauta sannan akwai kuma kayan kyautatawa na tsaftace mahauta zuwa tsaftar kayan sinadarai na wankin mahauta da durarruka abubuwan da ya kawo mana dai gas nan barkatai sai dai mu kare Allah godiya komai da ake bukata na tsaftan mahauta ya kawo mana shi alhamdulillah ban Allah nan sai dai Allah ya shirko ri da majalisar sabaki da
kaman naga da wata waya kamar ta irin kange
eh ita ce wacce dama muka kawo shawarar cewa ko ince na kawo shawarar cewa saboda dabba tana fita muna tsantanta a daji muka kawo shawara a kewaye wadda kusan wannan ita kade wayar abin dubawa ce bayan nan kuma ga rijiyoyi da zai mana ga kuma sabon kyautatawa wurin masana'antar da zai baki da saboda haka abubuwan kadan daga shi dai ina ce zalin sa ba maka zan dauke wani dogon lokaci sai dai mu ban Allah nan godiya Dr. Lamili Sani Kawaji Allah ya saka mana alheri
Shaibu Garba Gawuna sarkin power karamar hukumar Nasarawa
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
kuma kalaman nasa muka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin dukkanin abokanan aiki Nasiru Salisu Zango Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Baffa Yokali Shatima Umma Suleiman Sagagi ta sarrafa na'ura ta sada ni da ku sunana Adamu Suleiman Muhammad da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum muta lafiya